العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Asabar, yau muna 20 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda kuma yake daidai da 30 ga watan uku miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin Suratul Mu'minun, a yau za mu tashi kan aya ta 50 inda muka kwana. Kafin mu shiga ga wasu kaɗan daga cikin tambayoyi, wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, ya ce hukuncin masu yin azumin sitta Shawwal da niyyar biya, wato niyyar biyan azumin da niyyar biyan azumi da kuma niyyar sitta Shawwal, shin ya halatta? Azumin sitta Shawwal azumi ne na nafila, azumi ne na nafila, ba na farilla ba. Mutumin da ake bin shi azumin farilla ba zai biya da na nafila ba. Niyyar azumin farilla daban, niyyar azumin nafila daban. Saboda haka, wanda ake bi azumin Ramadan bai gama ba, sai ya fara biyan wanda ake binsa, in ya so kuma sai ya nasi ta Shawwal ɗin, tunda Shawwal ɗin kwana 29 zuwa 30, taƙila bai fi biyar ake bin shi ba, ko uku ko huɗu, to sai ya biya, sannan sai kuma ya yi niyyar yin azumin shida na Shawwal ɗin domin ya samu falalar da take ciki. Amma ba zai ɗauki niyya biyu a azumi ɗaya ba, ɗaya niyyar farilla ɗaya kuma niyyar nafila, ba za su haɗu ba, ko dai farillar ko nafilar. Tuban da ake bin shi farilla kuma kamata ya shagaltu da yin farillar ba da nafila ba, ka biya farilla sannan kuma sai ka yi nafila. Wannan sannan yake cewa ya saka kare a gidansa saboda gadi, idan ya tashi da daddare wasu lokuta in zai je sallar asuba sai karen ya riƙa binsa yana taɓa jikinsa. To ya zai yi da sallarsa? Zai ya canza kayansa ko ko a'a? Ba sai ka canza kayanka ba, dan kare ya taɓa jikinka ba najasa ce ta taɓa jikinka ba. Shi kansa yawon lallage na kare, malamai sun yi saɓani, shin najasa ce ko ba najasa ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke sau bakwai, idan kare ya yi lallage a cikin kwanan ɗayanku ya wanke shi sau bakwai, wankin farko ya sa ƙasa. To malamai sun yi saɓani game da dalilin da aka ce ya yi wanki har sau bakwai, na farko ya sa a ƙasa, shin saboda najasa ce ko kuma a'a wani abu ne na ibada? To wasu daga cikin malamai suna ganin ba najasa ba ce ta sa haka, najasa ce babu dalilin da zai sa a ce sai an yi sau bakwai. Sai najasa da zarar an kawar da ita shikenan, ko da wanki ɗaya ko biyu ko uku, ba wata najasa da aka ce sai an yi sau bakwai sannan take tafiya. Kuma har aka ƙara ma da cewa ulahun da bittura, wankin farko a sa ƙasa, suka ce to wannan adadin da aka ce a yi tasbi'i sannan kuma da tatrib sa ƙasa, yana nuna cewa wannan umarni ne ghairu ma'qulil ma'na, ba za a iya gano ma'anar da ta sa aka ce a yi hakan ba, don haka ba najasa ba ce. Wannan shi ne ra'ayin wasu daga cikin malamai, daga ciki har da ra'ayin Imam Malik, yana ganin da najasa ce to ba zai sa sai an yi wanki bakwai ba. kuma har a kara da kasa saboda dan ya taba jikinka wadan ba shi yake da najisa ta taba ka ba sai ka wanke kayanka wannan kuma yana magana cewa mahaifinsu ya rasu kimanin wata biyar da suka gabata kuma kudadansa na fansho yana daukan fansho yace har zuwa waɗannan watanni biyar bayan rasuwarsa ba a daina turo da kudaden ba wato suna shiga to ya yi hukuncin waɗannan kudade da suke shiga to a ka'ida dai abinda na sani idan mutum ya rasu to fanshinsa ma ya rasu saboda haka zai dakata ne amma saboda harkokin abubuwanmu na ƙasar nan sai ka ga mutum ya yi shekara da shekaru ba a dakatar da fanshin nasa ba wani lokaci ko da iyalansa ba sa samu sai ka ga wasu ne suke kwashewa to indai da akwai doka ta cewa bayan rasuwar mutum ba za a ci gaba da bashi fansho ba kaga kuɗin da duk ya shigo bayan rasuwarsa ba nashi ba ne an saka masa shi ne bisa kuskure akwai yadda za a iya koma inda ya fito shi kenan sai a mayar in koma zai koma ba to sai a je a yi wani aikin al'umma da shi a yi aikin jama'a da shi amma kada a ci a matsayin nashi ba nashi ba ne bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim waja'alna ibn maryam wa ummuhu ayatan وآويناهما إلى رضوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم
Allah subhanahu wata'ala yace waja'alna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in waja'alna maryama wa ummuhu ayatan muka sanya dan maryamu da mahaifiyarsa su zama aya wa awaynahuma ila rabwatin muka kuma zaunar da su akan muka zaunar da su a wata jigawa zati qararin wa ma'in wacce take da wurin hutawa da kuma ruwa mai gudana Allah subhanahu wata'ala bayan ya ambata mana abin da ya gabata na labaran wasu annabawa da suka zo wa mutanansu mutanen suka ce ba za su yi ibadi da su ba saboda su mutane ne ba su yarda su manzanni bane daga Allah ba dan ko ba saboda wasu mutane ne irin su to sai Allah kuma ya kawo mana batun annabi Isa alaihi salam wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya haihuwarsa ta zama wata aya ce da take nuna gamsasshiyar kudurar Allah akan yin abin da ya ga dama aka haife shi ba tare da uba ba to shi kuma sai ya zanto mutanansa sun daga shi fiye da yadda Allah subhanahu wata'ala ya aje shi suka fitar da shi daga matsayinsa na mutum suka mai da shi matsayin Allah to shi ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake kawo wannan labarin don ka kwatanta shi da wancan labarin da suka wuce labaran annabawa wanda aka ce ba za a yi da su wasu mutane ne to ga wasu kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya haihuwarsu ta zama ba irin ta sauran mutane ba su kuma an zo wasu suna cewa alloli ne to kaga yadda ɗabi'ar ɗan adam take a can an yi ya ce ba haka ba nan ba kuma an yi ya kuma wucewa ya zarme har ya kai mutane matsayin Allah to shi ne Allah ya ce waja'alna maryama wa ummuhu ayatan mun sanya Isa dan maryama wato mahaifiyarsa su zanto aya ce wato su zanto wata hujja ce mai ban mamaki ga mutane wacce take nuna musu cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan ya halicci abin da ya ga dama yadda ya halicci annabi Isa alaihi salam daga uwa ba tare da uba ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wali naj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya, don mu sanya annabi Isa ya zama ayatan lin-nasi, aya ga mutane, wa rahmatan minna kuma ya zama wata rahama daga wajen mu, wa kana amran maqdiya kuma ya zan al'amari ne da Allah ya riga ya zartar da shi. To annabi Isa alayhi salam shi a karan kansa yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da shi, shi a karan kansa aya ce, a karan kansa aya ce, shi yasa anan aka ambace shi da farko aka ce waja'alna ibna maryama, muka sanya Isa dan Maryam domin a shi karan kansa halittar sa aya ce, shi yasa ba a ma yi maganar manzancin sa ba, ba ce aka aiko shi a matsayin manzo ba, saboda halittar sa da yadda aka halicce shi din ya isa ya tabbatar da gaskiyar manzancin sa, saboda ba a yi maganar manzancin sa ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya jaggana shi zuwa ga mahaifiyarsa ya ce ibna maryama, dan maryam, saboda a ƙara tabbatar maka da cewa fa an samar da shi ne ba da uba ba, shi yasa ba a faɗi ubansa ba, kuma a gaya maka cewa shi ma yadda ake wato yadda aka yi cikin kowane ɗan adam aka haife shi, shi ma haka aka haife shi a cikin mahaifiyarsa ya zauna zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya nufi haihuwarsa, saboda haka aka haife shi. Shi yasa Ubangiji ya dangana shi zuwa ga ita Maryam din, sannan kuma ya sake cewa ummuhu da babarsa, mahaifiyarsa, wanda duk a kore maka tunanin cewa ɗan Allah ne, ko a kore maka tunanin cewa Allah ne, a yana da uwa ita ce Maryam, saboda haka ita ce ta haife shi. Kuma haihuwarsa da ta yi ba tare da ɗa namiji ba aya ce, alama ce da take nuna cikar ƙudurar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda haka masu ganin cewa Allah ne su daina wannan tunanin ba, saboda haihuwarsa aka yi, Allah kuma ba a haihuwarsa, lam yalid wa lam yulad, ba ya haifa ba kuma ba a haife shi ba, saboda haka su daina tunanin Allah ne. Sannan waɗanda suke zaton cewa mahaifiyarsa ta je ta yi lalata ne ta samu cikinsa, kamar Yahudawa da suke zaginta da wannan, su ba su sani cewa a Ubangiji ne ya yi wannan aiki, shi yasa ya ce muka sanya shi da mahaifiyarsa su zamo aya. Don haka duka raddi ne ga duka ɓangarorin guda biyu, raddi ne ga waɗanda suke ganin shi Allah ne, Allah ya ce musu a ɗan Maryam ne, saboda haka mace ce ta haife shi kamar yadda kowace mace take haihuwa, sai dai shi an haife shi ba tare da uba ba. Sannan kuma waɗanda su kuma suke ganin cewa ko ɗan zina ne, su ma su sani cewa a'a, aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji, saboda haka raddi ne gare su su duka biyun. Sannan Allah subhanahu wata'ala ce wa awaina huma ila rabwatin, muka zaunar da su akan wata jigawa, zati qararin wa ma'in, wacce take da wuri na hutawa, wato lokacin da mahaifiyarsa Maryam ta samu cikinsa bayan mala'ika Jibril ya yi mata busa a cikin rigarta ta ɗauki cikinsa, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta fita ta ƙaurace wa cikin mutanenta har ta je inda za ta haife shi, kamar yadda ƙissar ta zo a cikin suratu Maryam, fa hamalathu fantabazat bihi makanan qasiya, sai ta ɗau cikinsa sai ta tafi can wani wuri mai nisa da wannan ciki. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا, saboda haka da naƙuda ta wato tirsasa ta, sai ta tafi zuwa ga wani kututturen dabino wanda a lokacin take addu'a take cewa ya laitani mit قبل هذا, ina ma na mutu kafin wannan abu ya faru da ni, wa kuntu nasiya mansiya, na zanto an watsar da ni an manta da ni, ba a ma ƙara tunani ba. To a lokacin ne fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sai daga ƙasanta ta ji an kira ta cewa la tahzani, kada ki baƙin ciki, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Allah ya sanya ruwa mai ƙuƙugowa a ƙarƙashinki, wa huzzi ilayki bi jiz'i nakhlati tusaqit alayki rutban janiya, ki girgiza kututturen dabinon nan, dubiyar dabino nunanniya za ta zo gare ki, za ta zo miki, wato za ta zata fado ki samu abin da zaki ci. To wannan ita ce rabwatin zati qararin wa bayin da Allah yake fada anan, shine Ubangiji subhanahu wataala ya tura ta wannan wuri wanda yake guri ne mai dabinai, ita tuwar dabinai za ta samu inuwa mai dadi kuma sannan ta samu abincinta ba tare da sai ta fita ta nemo abinci ba. To wannan guri rabwatin zati qararin wa bayin a malamai sun yi ta sabani wajen tantance a ina ne, wasu su ce a Baitul Maqdis yake, wasu su ce a Ramla, Ramla ita ba cikin Sham ne, wasu kuma su ce ma a Masar ne. To amma dai magana mafi inganci shine a Baitul Maqdis ne, anan ne aka haifi Annabi Isa alaihi salam. Saboda haka Annabi Isa kuma bai taba zuwa Masar ba, balle mahaifiyarsa ta haife shi a can. Sannan kuma ita Ramla da suke faɗa ita kuma a lokacin babu wannan ruwa mai gudana a cikinta, ba ruwa mai gudana a wannan wuri. Saboda ka gurin da aka samu ruwa yana gudana shine a Baitul Maqdis, kuma haka Al-Qur'ani ya nuna inda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Ubangiji ya sanya ruwa mai gudana a karkashinki. To wannan ita ce maganar wasu daga cikin malaman tafsiri magabata, kamar Ad-Dhahhak ibn Muzahim da Qatada ibn Da'ama, duk haka suka fassara abin cewa Baitul Maqdis. To kuma wannan ita ce magana da tafi zama zahiri, kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa cewa wannan magana ita tafi zama zahiri, kuma Al-Qur'ani sashinsa yana fassara sashi. Saboda haka abin da yafi dacewa a fassara Al-Qur'ani da shi shine a fassara shi da shi kansa Al-Qur'ani, sannan da hadisai sahihai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da Annabi Isa ana. Ya faɗa kawai domin ya zanto martani ga waɗanda suke ɗaukaka shi zuwa ga matsayin Allah, zai musu ba Allah bane. Sannan kuma ya zama martani ga waɗanda suke kaskanta labarinsa, suke jifa mahaifiyarsa cewa wannan ba gaskiya bane, kuma ba daidai suke faɗa ba. A tabbatar musu da cewa wata aya ce ta Ubangiji na ya halicci halittarsa yadda ya ga dama, yadda ya halicci Annabi Adam ba uwa ba uba, to haka nan kuma sai ya halicci Annabi Isa da uwa ba uba. Idan har an samar da mutum ba tare da uwa da uba ba, ai kaga min babu aula, ya fi sauki ma a samar da shi daga uwa ba uba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Wato misalin Isa Allah ce kamar misalin Annabi Adam ne da Allah ya samar da shi daga ƙasa, yace kun kasance fayakun, sai ya kasance. To haka shi ba Annabi Isa alaihi salam. Sannan Allah ya ci gaba da cewa Allah ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗɗen abubuwa na halal, sannan ku yi kyakkyawan aiki na gari. Inni bima ta'maluna alim, ni masani ne game da abin da kuke aikatawa. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, kuma wannan shine addinin ku addini guda ɗaya.
Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan
wa inda hadhihi ummatukum ummatan wahida, kuma wannan tace shine addinin ku addini guda daya. Wa ana rabbukum fattaqun, kuma ni ne ubangijinku, don haka ku kiyaye dokokina. To munasaba Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi Annabi Isa alaihi salam da shi da mahaifiyarsa ya kai su wani wuri na hutawa wanda yake da ruwa mai kwarenya. To munasabar wannan sai Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhar rusulu, ya ku manzanni, ku ci daga daɗaɗɗen abubuwan da aka halatta muku. Saboda haka wannan kamar ƙarin martani ne ga waɗanda suke ganin cewa me yasa manzannin Allah za su riƙa cin abinci, za su riƙa shan abin sha. Ba a can baya mun karanta ba inda Allah subhanahu wataala yake gaya mana faɗar su, ma haza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun, cewa wannan ba wani bane face mutum kamar ku, yana cin irin abin da kuke ci, yana kuma shan irin abin da kuke sha. To Allah ya rusa wannan maganar tasu. ce a su ma manzanni mutane ne kuma su ma an umarci su da su ci halaliyar su da dadan abubuwa da halal da Allah ya halatta musu saboda haka suna ci suna sha kamar yadda kuke ci suke kuke sha wannan ba zai hana su zama manzannin Allah ba sannan ko bayan haka ya zama raddi ne ga waɗanda suka dauki ruhbaniyanci ruhbaniyanci shine ar-rahbaniya wato daura cewa abubuwa masu dadi na rayuwar duniya mutum ya rika azabtar da kansa ya rika wahalar da kansa ya daina cin abinci mai kyau ya daina kwanciya wuri mai kyau ya daina zama da mutane yana ganin yin haka zai kara masa matsayi a gurin Allah ko zai kara samun tsarkaka a zuciyarsa wanda yahudawa suka kirkiro shi abin da nasara suka kirkiro shi wa rahbaniyatin tad'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigaa ridwanillah da rahabaniyanci wanda suka kirkiro Allah ce ba mu rubuta musu ba mu wajabta musu ita ba abinda muka wajabta musu shine kawai su nemi yardar Allah ta ina zaka nemi yardar Allah shine kai abinda Allah ya ce kai kamar abinda ya hana ka shikenan zaka samu yardar sa to amma su sai suke ganin wai dan su kara matsa wato matsawa kansu wajen bautar Allah su kai matuka wajen bautar Allah har su kai su da suna kirkirar wasu hanyoyi na bautar Allah wanda ba a shar'anta musu ba suka zanto suna kaura cewa abinci mai kyau ba za su ci abinci mai kyau ba ba za su sa sutura mai kyau ba ba za su sa sutura mai tsada ba ba za su hau abin hawa mai kyau ba ko ma ba za su hau abin hawa ba ba su kwana a guri mai kyau ba su kaura cewa mutane su shiga su koma can bayan gari suna yin wasu abubuwa da sunan bautar Allah Allah ya ce to wannan ba mu rubuta musu su yi wannan ba saboda ita ibada sai an saka abinda duk ba a saka ba kai ka kirkira kai annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda yayi wani aiki ba uba da umarnin mu ba wato ba da umarnin shari'a ba to wannan aikin an bayar masa da kayansa ba a so to saboda haka wannan ayar kamar martani ne ga su waɗanda suka riki rahbaniyanci a matsayin hanyar bautar Allah ce to gashi manzanni gaba ɗaya Allah ya umarce su da su ci daga kyawawan dadadan abubuwa na halal Allah ya umarce su da su ci daga dadadan abubuwa na halal saboda haka kusanci da Allah baya hada ka ji dadi kusanci da Allah ba yana nufin kar ka zauna cikin wahala ba ka hana wa kanka duk wani abu na jin dadi wanda ba shine kusanci ga Allah ba Allah ma subhanahu wataala asali ma kayan amfani na halal Allah ya yi shi ne dan mu'minai su wanda ba mu'minai ba kawai dai suna dai cin albarkar mu'minai ne amma Allah subhanahu wataala da yace qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladheena amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al-qiyamah wane ne ya haramta kayan ado da Allah subhanahu wataala ya saukar da kayan abinci masu dadi waye ya haramta su man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi والطيبات من الرزق واي يا هرب تودن ابوبوا قل كتي هي للذين امنوا في الحياه الدنيا ودن كاين دادي الله يايي سو ني دان مؤمني كوي ا دان دنيا كوي سوران ودن با مؤمني ما سنا تشين البركتين سو ني كوي خالصه يوم القيامه كما غري سو سو كداي ا ران غوب القيامه سو كما ان اكا جي لاهرا سو ودن سن غبا تشيغي دك kayan dadin su a nan duniya ba za su samu a lahira ba gobe kadai su za su samu kayan dadi a lahira saboda haka kaga ashe gobe ne ba a ce kada ya ji dadi ba ba a ce ya wahalar da kansa ba an umarce shi ya ci daga dadadan abubuwa domin shi ne abinda Allah subhanahu wataala ya umarci annabawa da shi ya umarci manzanni da shi ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati ma razaqakum kulu min tayyibati kulu min tayyibati wa amalu salihah ku ci daga dadadan abubuwa at-tayyibat sune abubuwa da suke na halal duk wani abu na halal yana shiga cikin at-tayyibat sannan duk wani abu na halal to yana da kyau a gurin Allah kuma yana da dadi a gurin Allah duk wani abu na haram to yana cikin al-khaba'is yana cikin munanan abubuwa da Allah ya hana sannan yace wa'malu salihan ku yi kyawawan ayyuka al-amalu salih kyakkyawan aiki shine aikin da aka yi shi dan Allah kuma ya dace da shari'a aikin da kai shi dan Allah kuma ya kai shi da umarnin shari'a shari'a ce ta ce kai kaza kai to wannan shi ake kira al-amalus salih aiki ba zai zama al-amalus salih ba sai ya hada wadannan rukunai guda biyu, sai ya hada rukunin ikhlasi sannan kuma da rukunin muwafaqa ko almutaba'a, yayi bi daidai ya tafi daidai da umarnin Allah da manzansa. Idan ka samu rukuni daya ba a samu daya ba, to aiki ba zai zama karbabbe ba. Mutum idan yayi aiki komai kansa amma bai yi shi dan Allah ba, Allah ba zai karbi wannan aiki ba. Haka nan dukkan aiki duk ikhlasin mutum ga aiki idan ya zanto ya sabawa abinda aka umarce shi da shi, ya sabawa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba da umarninsa yayi ba, to shi ba wannan ba zai zama aiki mai kyau ba. Saboda haka duk aiki mai kyau sai ya hada wadannan rukunai guda biyu sannan ya zama amalan salihan. To Allah ya umarci annabawa da cewa su ci daga halal sannan kuma su yi aiki da kwarai. To malamai sun yi sabani wajen wannan kira da Allah ya yi, wa ya kirawo duka manzannin da ya kirawo, amma ana nufin kowane manzo a zamaninsa Allah ya kira shi ya gaya masa haka, ya ayyuhar rusul, ba wai lokaci guda Allah ya tara su ya gaya musu haka ba, saboda an san cewa ai manzanni kowane manzo ya zo lokacinsa ne, ba duka tattaruwa suka yi wuri guda ba. Don haka kowane manzo a zamaninsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo shi ya gaya masa wannan magana cewa ka ci daga daɗaɗɗen abubuwa na halal kuma ka yi kyawawan ayyuka. Wani ma manzo da ya zo shi ma Allah ya kirawo shi ya gaya masa haka har zuwa manzo na ƙarshe shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka wasu malamai abinda suka ce ake nufi da ya ayyuhar rusulu, Allah ya kirawo kowane manzo ne ya yi magana da shi a zamaninsa, wanda ita ce maganar Ibn Juzay da Al-Qasimi da Al-Allamatu Shaqiqi rahimahumullah. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a, a nan annabi Allah yana magana ne da annabi, Allah yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rusulu da aka ce a nan, Allah ya tsayar da shi a matsayin manzannin gaba ɗaya, ya kirawo shi da sunan manzannin gaba ɗaya. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Inna an-nasa qad jama'u alladhina qala lahum an-nasu, an-nasu anan bana nufin duka mutane suka hadu suka gaya wa musulmi ba cewa ga wasu can sun yi daddazo suna son za su yake ku, sun fito za su yake ku ba. Mutum ɗaya ne ya gaya wa sahabbai cewa ga wasu mutane Qurayshawa sun ƙara haɗo gangami za su zo su yaƙe ku, amma Allah ya kira wasu addasu cha ladaina qala lahum addasu. To haka nan ya ayyuhar rusulu ana nufin ya ayyuhar rasulu, ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine abinda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa, kamar Muqatil ibn Sulaiman, kamar Ibn Qutayba, kamar Az-Zajjaj, don haka suka faɗa. Ibn al-Jawzi a cikin tafsirin sa Zadul Basir yana cewa fadar Allah ya ayyuhar rusulu yace Ibn Abbas da Al-Hasan al-Basri da Mujahid da Qatada da sauran malamai suna cewa ya ajir rusul huna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdahu, adam manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake dafi, yace wa huwa mazhabul arabi fi mukhatabati al-wahid khitab al-jami'i, wanda mazhaba ce ta larabawa idan za a yi magana da mutum daya a yi masa magana da wato kamar ana magana da jama'a da yawa. Kuma wannan ya kunshi cewa kenan duka annabawa duka manzanni a baya haka Allah ya umarce su da shi. Don haka wannan shine maganar wasu daga cikin malamai. Ibn Atiyya shi ma abin da yake faɗa kenan, yake cewa an yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ya fito da wannan siga ta jami'i ya ayyuhar rusulu, ana nufin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan a fahimci cewa wannan maganar ita ce maganar da Allah ya yi wa annabawa da manzanni gaba daya. Shi yasa aka kawo shi da wannan sigar duk da cewa ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ake nufi shi kadai. Har shi Ibn Atiyya a tafsirin sa yake bada misali, yake cewa kama taqulu li tajirin, kamar kana magana da wani dan kasuwa, shi kadai kana magana da shi sai ka ce ya ku yan kasuwa ya kamata ku nisanci riba, mutum ɗaya kake magana da shi amma ka yi jam'i ka ce ya ku 'yan kasuwa. Saboda ka kana magana ne da shi amma ka kawo jam'i don ka nuna cewa duk wani ɗan kasuwa ya cancanci a gaya masa wannan magana, duk wani ɗan kasuwa ya cancanci ya ji wannan maganar ta cewa ya nisanci riba. To haka nan ya ayyuhar rusulu ana magana da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma ana nuna maka cewa duk wani manzo ma ya cancanci ya ji wannan maganar ko kuma wannan maganar ita ce aka gaya masa. Wasu daga cikin malamai suka ce a Annabi Isa ake nufi, saboda a ayar da ta gabata akan sa aka yi magana, waja'alna maryama wa ummuhu, saboda haka tunda ana magana akan Annabi Isa ya ayyuhar rusulu din ma Annabi Isa ake nufi, suka ce ana nufin Annabi Isa. Daga cikin wanda suka faɗi wannan akwai Ibn Jarir At-Tabari a cikin tafsirin sa. Ala ayi halin duk dai maganganun suna komawa ga ma'ana daya, imma an ce ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama ko an ce ana nufin Annabi Isa alaihi salam. An kawo sigar jam'i don a nuna maka duka annabawa, duka manzannin Allah da suka gabata Allah subhanahu wataala ya kirawo su ya kuma ba su wannan umarni da cewa su ci daga halal sannan kuma su yi aiki da kwarai. Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ayyuhan nasu inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim wa qala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, ya ku mutane, inna Allaha tayyibun, Allah tsarkakakke ne, la yaqbalu illa tayyiban, baya karbar aiki sai tsarkakakke, wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin, kuma Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi. Allah yace wa manzanni, ya ayyuhar rusulu, ya ku manzanni, kulu min at-tayyibati, ku ci daga dadadan abubuwa na halal, wa amalu saliha, kuma ku yi aiki na kwarai, inni bima ta'maluna 'alim, ni masani ne game da abin da kuke aikatawa. Sannan Allah ya ce wa mu'minai, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, ya ku wadanda suka yi imani, ku ci daga dadadan abin da muka azurta ku. Wannan hadisi yana nuna maka cewa wato wannan umarni da Allah ya yi, yace ya ayyuhar rusulu, manzannin yake nufi duka, saboda gashi daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce, wa inna Allaha amara almursalina amara almu'minina bima amara bihi almursalina, Allah ya umarci manzanni, ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi. Kaga ashe ya ayyuhar rusulu, wannan ayar da muke karatu akan ta magana ce da Allah ya yi da manzanninsa gaba daya, ba ɗaya daga cikin manzanninsa ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci, thumma zakara rajula yutilu safar, ya ambaci wani mutum da yake doguwar tafiya, ash'asa akbara, yayi bulingi tsatsadi yayi kura, ya muddu yadaihi ila sama'i, yana daga hannunsa zuwa sama yana cewa, ya rab ya rab, ya ubangiji na, ya ubangiji na, wato yana ta'addu'o'i, wa mat'amuhu haramun, amma abincinsa haram ne, wa mashrabuhu haramun, abin shansa haramun ne, wa malbasuhu haramun, kuma abin tufafinsa haramun ne, wa guziya bil harami, an ce yadda shi haramun, fa anna yustajabu lidhalika, to ta yaya za an samu wannan? Wato wannan hadisi yana ƙara tabbatar da abinda wannan aya take umarni da shi, shine mutum ya tsarkake ci masa abinda zai kai cikinsa ko ya kai cikin iyalinsa ko abinda zai ainihin sha ko ya shayar da iyalinsa, ya kamata ya zama tsarkakakke ne na halal, domin Allah subhanahu wataala mai tsarki ne, don haka yana son mai tsarki. Babu abinda yake tsarkake zuciya irin kamar neman halal da cin halal. Neman halal da cin halal yana tsarkake zuciya, yadda gangar jikin za ta gino da halal, to haka nan zuciyar ma za ta tsarkaka. Sannan dai mutum zai iya ayyuka na kwarai, amma idan mutum ya san to haramun ne ci masa, to aikin Allah ma sai ya gagare shi, Ubangiji sai ya kasa ba shi taufiki ma wajen ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a. To Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzanni da su ci daga halal, sannan kuma ya ce su yi aiki na kwarai. Wannan yana nuna maka cewa akulul halali aunun ala ta'atillah wal amalus salih, idan zaka ci halal to zai taimaka maka wajen kai wa Allah subhanahu wataala biyayya, kai ayyuka na kwarai. Inni bima ta'maluna 'alim, Allah ya ce ina sane da abin da kuke aikatawa, to babu wani abu daga cikin ayyukan ku da yake buya gare ni zai yi wa kowa sakayya gurgurdan aikin sa. Don haka ku yi kokari ku yi aiki mai kyau. Idan ya kasance wannan gargadi ne Ubangiji Subhanahu wataala yake wa manzanni cewa su yi ci halal sannan su yi kyakkyawan aiki, kuma yana sanar da duk abin da suke yi. In ya zanto wannan gargadi ne Allah yake wa manzannin sa, to ina kuma ga sauran mutane duk da matsayin su ga irin gargadin da Allah yake musu, babu shakka sauran mutane su suka fi cancanta su saurari wannan gargadi. Ubangiji ya tauna a tsakuwa ne don ayata ji tsoro. Ubangiji Subhanahu wataala ya fuskantar da maganar ne zuwa ga waɗannan manzanni, amma don mabiyansu su ji su san cewa to in dai har ya kasance shugabanninmu na ƙororuwa su ne annabawan Allah da manzanni, Allah bai ba su damar su ci haram ba, bai kuma ɗauke musu kyawawan ayyuka ba, to wane ne ya isa kuma ya ce shi zai ci haram ya kwana lafiya tsakaninsa da Allah? Ba zai yiwu ba. Wane ne kuma zai bar ayyuka na ƙwarai ya ƙi ayyukan da Allah ya ce a yi kuma ya ce zai samu tsira a gaban Allah, a wajen Allah subhanahu wa ta'ala? Waye shi idan ya zanto annabawa ma ga abin da Allah ya ce, abin da Allah ya faɗa a kansu? Yanzu lokacin da Allah ya zana annabawa 18 ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu, da sun yi shirka, da za su yi shirka, duk ayyukan da suka yi sai Allah ya rushe shi. Duk aikin da suka yi annabawa 18 Allah ya faɗa, amma ƙarshe ce da za su yi shirka duk ayyukansu sai ya rushe shi. To wane ne kuma zai kubuta, waye zai sha? Babu shi. Allah ce walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min adh-dhalimin min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad uhiya ilayka, haqiqa an maka wahayi ya rasulullah, wa ila alladhina min qablika, an yi wahayi zuwa ga annabawan da suka gabace ka, la in ashrakta, wallahi tabbas in kai shirka, la yahbatanna 'amaluka, wallahi aikinka zai rushe, wala takunanna min al-khasirin, kuma wallahi zaka zama cikin asararru. Ko daidai kiftawar ido, ko daidai da kiftawar ido, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba darsuwa a zuciyarsa bai shirka da Allah, ya hada Allah da wani, bai taba zuwa a zuciyarsa ba. Amma Allah ya fuskantar da wannan magana zuwa gare shi saboda kowane ne ya fahimci cewa bai bi ƙarfin Allah ba. Wani ya zo ya halatta maka haram, ya dora ka akan ayyuka marasa kyau, ko ya ce zai tsaya maka, ko ya ce zai baka wani wuri in kai shi kenan ka hayi, wallahi cutar ka zai yi. Idan har annabawan Allah ga irin maganar da Allah ya gaya musu, kowane ne shehinka, kowane ne waliyinka, ba ka kai labari ba. Idan har annabawan Allah, Allah zai dube su ya faɗi wannan a kansu, babu kuma wanda zai ce shi yana da wani wanda duk abin da ya yi zai ɗauke masa shi a lahira. Kuma wai a gaya mutum wannan wai ya yadda gashi ana karanta masa ayoyin Allah, yana jin irin yadda Ubangiji Subhanahu wataala bai ɗauke wa kowa ba, ba wanda ya ɗaukewa. Duka annabawa da manzanni suna ƙarƙashin taklifin Ubangiji Subhanahu wataala, dukkaninsu bayan Allah ne mukallafuna, dukkaninsu bayan Allah ne da Allah ya kallafa musu ku yi kaza ku bar kaza, ba wanda aka ɗauke ba wannan. Amma wani ya zo ci shi ya kai wani mataki da ko bai bauta wa Allah ba, shi kenan ba ma sai ya bauta Allah ba, ko ma saboda rashin kunya ya ce shi ne ba Allah ɗin, kuma ana ganin sa a ci gaba da mu'amala da shi a matsayin mai hankali, in banda Allah yana da haƙuri abubuwan da ake wa Allah subhanahu wataala a bainar jama'a a cikin musulmi, irin rashin kunya da rashin mutunci da fitsara da wasu ke wa Allah. A dubi wasu mutane a basu matsayin Allah, ko wasu su raba wa kansu sunayen Allah, ko su ce su ne Allah, a riƙa kuma gaya wa Allah wasu maganganu na ɓatanci wanda mutum ko ubansa aka gaya wannan maganar zai faɗa a kanta, amma a dubi Allah a gaya masa irin wannan maganar. kuma mutanen da su ci gaba da rayuwa a tsakankanin mu suna kara kai ne suna kai komo ba wanda zai tashi ya daga musu kara in banda Allah yana da hushi yana da hakuri yana da gafara da halin da za a shiga bai wuce wanda ake ciki bai Allah mai hakuri ne Allah yana da hakuri yana da afuwa amma ba dan haka ba abin da dan adam yake yi wa Allah to da zuwa ne labarin yake Allah yake cewa dan adam kana zagi da kana tsaki da kuma bai kamata ka zage ni ba Allah ya rika fadar wannan ya subbu ibn adam wala yabghi lahu zalik dan adam kana zagi na kuma bai kamata ka zage ni ba kana cewa ina da da alhalin bai rike mata ba ballanta na da a yau sai kaga malami ne da yake karantar da alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai maka fatawa cewa idan kirismeti kayi wa mai cewa Allah yana da da ko Allah ya haihu ko an haifa Allah kayi masa happy christmas wace irin magana ce wannan Allah yana cewa ana zagin sa kai kuma kana tai mai zagin sa murna ya zage shi za a zagi mahaifinka ka tai mai zagin sa murna da ya zage shi to bare kuma ubangiji rabbul alamina sauraka babu wanda Allah subhanahu wataala ya dauke masa takalifi ne ya zama bawan sa kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ce duk wanda ke sama da ƙasa sai ya je wa Allah a matsayin bawa ba wanda zai je a matsayin shi ba bawa bane ko yana kankan da ubangiji babu shi illa atir rahmani abda haka Allah ya ce sai ya zo mun yana bawa shi yasa zamu ga ubarni da hadi a cikin alqur'ani ba wanda ya bane yi kaza ku bar kaza yi kaza ku bar kaza da annabawa da manzanni da sauran gama garin mutane duk ya kunshe su shi yasa annabi ya ce to Allah ya umarci mu bidai ya umarci mu bidai da abin da ya umarci mursalai da shi saboda haka in baka ji bari ba ka ji ohoho sadda aka ce su yi aiki na kwarai Allah ya ce kuma ina sane da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa ina sane da shi saboda haka Allah subhanahu wataala kamar yana gaya muku cewa ku yawaita ayyuka na kwarai kar ku zaci cewa aiki ku zai tafi a haka nan ba zai tafi a banza ba duk abin da kai ko ban kankantar sa kakkare ni alheri zaka girbi alherin da kai a ranar gobe kiyama kamar yadda in kai mara kyau ko ban kankantar sa zaka ganshi in ya bal misqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره دكان كانت الهيري سيكا غنشي هكذا دكان كانت شري شيما سي الله ينونا مكشي باب وانا ابن دي كي توزرتا قبق وبنجي سبحانه وتعالى سمراك وانا خبرني اني بما تعملون عليم خبرني لا باريني امام انسى التحريض كبر انا قارا واتو انجي زاكوني اكم كتاشكوي ايوكا مقولي انا زامران دكوني اكم كتاشكوي ايوكا مسكيو العلامة السعدي رحمه الله قرقشم ونن آية تفسير سا تيسير كريم الرحمن يكيت وهذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات وأن أمرنيني ألا يوما زنس ستشي لقدانا لأبوه التي هي الرزق الطيب الحلال سوني أرزكينا وتددان أرزكينا حلال وشكر الله بالعمل الصالح da kuma gode wa Allah ta hanyar ayyuka na kwarai alladhi bihi yasluhu alqalb wal badan aiki da kwarai wanda shi yake gyara gaggar jiki shi yake gyara zuciya wa dunya wal akhirah shi yake gyara duniya da lahira wa yukhbiruhum annahum bima ya'maluna alim kuma Allah yake gaya musu cewa yana sane da abin da suke aikatawa fa kullu amalin amaluhu wa kullu sa'in iktasabuhu fa inna Allah ya'lamu duk wani aikin da suka yi duk wani abin da suka tsururta Allah yana sane da shi وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله كما زي مسوسا كيا تككير ساكيا على رقوب القيامة فدل هذا على أن الرسل كلهم وأن ينونا مكتشي ودك من زنن الله متفقون على إباحة الطيبات من المآكل sun hadu akan halatta kyawawan abubuwa dadadan abubuwa wadanda aka halatta a ci wa tahrimul khaba'ith minha kuma sun hadu akan haramta munanan ayyuka abinci ko ababanci wa annahum muttafiquna ala kulli amalin salih wa in tanawwa'at ba'du ajnasil ma'murat kuma dukkanin manzanni sun yi ittifaki akan kyawawan ayyuka koda kuwa kyawawan ayyukan nan daban-daban ne kowa kowane annabi da irin shari'ar da Allah yake shar'anta masa واختلفت بها الشرائع وشريعه سنزو دبن دبن أكو ونن فإنها كلها عمل صالح تدك ودن أيك نما سكو ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة كوي دي سنة شمبن بني دا شابن بنزا مني دا أكسامو هو نمنزول إلى شريعة سا دا الله تروش لإتا ولهذا سبود هكذا الأعمال الصالحة هي التي هي صلاح في جميع الأزمنة كاوا وان أيك ودن سوني جارة sune samun gyara da nagarta a kowace zamani kadin ta faqat alaiha al-anbiya wa shara'i dukkanin annabawa sun hadu a kan wannan duk wani abu wanda a kowace zamani zai zama shine gyara a wannan zamanin to duka annabawa sun hadu a kansa kal amru bi tauhidillahi kamar kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wa ikhlasid din lahu da tsarkake addini ga Allah wa mahabbatihi da san Allah wa khawfihi da tsoron sa wa raja'ihi da kyakkyawan fata a gurin Allah والبر da aikin alheri والصدق da gaskiya والوفاء da cika alkawari والوفاء بالعهد da cika alkawari وصلة الأرحام da sada zumunci وبر الوالدين da biyayya ga iyaye والإحسان إلى الضعفاء da kyautata wa masu rauni والمساكين da miskinai mabukata واليتامى da marayu والحنو والإحسان إلى الخلق da tausasawa sauran halittu ونحو ذلك من الأعمال الصالحة دسونا أيوكا ما سكيو إلو ودنن تودك النباوة سيكي اتفاكي أكا ودنن أيوكا باب وانا النبي ديزو بيتمتن نتشوى ودنن أيوكا ما سكيو بني أتشغ بني ينسو ولهذا كان أهل العلم والكتب السابقة سياسا يزنتو مسنا علمي دواندن سكا سلت تفند سكا قباتا والأقل كما سكي دهنكلي حين بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yasdilluna ala nubuwwatihi bi ajdasi ma ya'muru bihi suna kafa hujja akan cewa shi annabi ne ta hanyar jin abin da yake umarni da shi kama jara li hiraqal wa ghairi kama yadda ya faru ga hiraqal da wadansa lokacin da abu sufyan ya je suka je sham fatauci lokacin hiraqal sarkin rumawa shi ma yana sham sai ya kira Abu Sufyan da sauran sahabbai ya yi musu tambayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi da me yake umartar ku ku yi sai Abu Sufyan ya ce eh to yana umartar mu da sallah da sadaka da kyautata wa marayu da kyautata wa mabukata da kaza da kaza sai ya ce to duka annabawa ma haka suke wato duk annabin Allah da Allah ya aiko shi da waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da kyawawan ayyuka babu wani annabin da ya saba wa dan uwansa akan su fa innahu idza amara bima amara bihi al-anbiya alladhina min qablihi wa nahaa amma nahaa anhu dalla ala annahu min jinsihi don haka idan ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da irin abin da annabawan da suka gabace su suke umarni da shi kuma yana hana abin da suke hanawa zai fahimci cewa to shi ma wanda yana daga cikin jinsin annabawa din shi ma yazo da irin abin da suka zo da shi bi khilafil kazzab sabadan annabin ƙarya fala budda an ya'mura bi sharri shi wannan zaka same shi yana umarni da sharri ne wa yanha 'anil khairi yana hana alheri yace ya sauke wa mutane sallah kamar Musailima al-Aswad al-Ansi lokacin da suka bayyana suka ce sun rage mutane sallah sallan nan ta matsa kullun sai ake sau biyar to sun rarrage to kaga tun daga nan zaka fahimci cewa ƙarya ne ba annabin gaskiya bane kuma ka samu yana hana alkhairin da annabawa suke umarni da shi to shi yasa Allah subhanahu wataala a gaba ya dunkule ce to wannan shine addinin ku guda daya inda hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan shine addinin ku addini daya saboda duka annabawa da wannan addinin suka zo babu wani annabi da yazo da wani addinin da ya saba ba wannan addinin kadai ta Allah da umarni da kyawawan ayyuka duk wani annabin da Allah ya aba ya kasa abin da ya umarni da shi kenan wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangijinku dan haka ku kiyaye dokokina Allah ya gaya wa manzanni gaba ɗaya cewa addinin su addini ne guda ɗaya shine musulunci inda dina inda Allah al-Islam musulunci shine addini a wurin Allah al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah nene nafi kowa kusanci da Isa dan Maryam a duniya da lahira wal anbiya wa ikhwatu li'illat li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa yan uwa ne wadanda uwarsu daya uwayensu ne daban-daban amma ubansu daya haka annabawa suke saboda shari'ar su ita ta sha bamban amma kuma aqidar su guda daya ce tace aqidar tauhidi kadai ta Allah ita ce aqidar musulunci al-imam ash-shanqiti alayhi rahmatullah yana cewa fadar Allah subhanahu wataala da yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida yace ai inna hadhihi shari'atukum shari'atun wahida wanda shari'at ku ce guda daya wa dinukum dinun wahid shine addinin ku guda daya fala tafarraqu fi din fala tatafarraqu fi din da haka kakku sassaba a addini haka nan shi ma al-qurtubi a tafsirin sa yake cewa fadar Allah wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida ma'anarsa shine addinin ku addini ne guda daya umma anan tana nufin addini inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayenmu akan wannan addinin kuma akan sa zamu mutu zamu ta koyi da su saboda kalmar umma tana zuwa da matsayin ma'anar addini haka nan ibnu atiya shi ma yayi ishara cewa inna hadhihi da Allah ce hadhihi yana nufin al-hanifiyyati as-sabha addinin annabi ibrahim shine hadhihi addinin annabi ibrahim dinnan shine addinin musulunci shine addinin annabawa duka babu wani annabi face ya bautawa Allah ne da addinin musulunci shine addinin bika wuya ga Allah subhanahu wataala da kadaita shi da bauta cewa ana rabbukum fattaqun dine kuma ubangijin ku naka ku kiyaye dokoki na ku bi ubarnina ku nisanci hadina kada ku hada wani tare da ni kamar yadda Allah subhanahu wataala a can baya suratul anbiya muka karanta yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wanda ita ce al'ummar ku al'umma daya ni ne ubangijin ku kuma ku bauta min to amma daga baya kuma sai aka samu an yi wa addinin ayaga an kacaccala shi kowa ya ja wani bangare ya ce shine kan gaskiya dan uwansa ba kan gaskiya yake ba insha Allah a karatu na gaba zamu ji yadda wannan abu ya faru musamman a cikin wannan al'umma wanda take da addini guda daya wanda shine addinin annabawa duka musulunci amma kuma aka yayya ga addinin aka kacaccala shi kowa ya ja wani bangare ya ce iya wannan shine addinin kuma kowa ya zo ya bi shi in ba haka ba ya mutu batacce zamu ji bayani akan wannan gaba insha Allah a karatu na gobe abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته